بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا وليال الله سبحانه وتعالى عند سكين إيكم سا جبلي وصد رحمة سا فسا كتعلم أن سافيا تلهدي sha biyar ko sha shida ga watan rabi'in al-akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 daidai da 20 ga watan 3 2011 lissafi miladiyya manzo sallallahu alaihi wasallam daga littafin ar-rahiq al-maktub na safiyur rahman al-mubarak furi. A yau za mu tashi kan inda malamin yake lissafa mana yadda kafirai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam suka ɗauko hanyoyi na tinkarar da ƙoƙarin buce hasken wato kiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A daga cikin abubuwan da ya kawo mana akwai nukta ta biyu, wato shi ne isharatu shubuhat, wato kawo wasu shubuhohi da ƙaryata da kuma ƙarfafa campaign na cewa kar a saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To inda za mu tashi shi ne maganar su ko inkarin su ga za a tashi bayan mutuwa. Wannan abun a wancan lokaci ba su yarda da shi ba. Shine malamin ya fara gaya mana wa amma inkaruhum alba'tha, amma musun da suke yi da inkarin da suke cewa za a yi tashin alkiyama, wato za a tashi mutane bayan sun mutu, ba'dal maut, falam yakun indahum fi zalika, to ba su da wata koda shubuha din nan. Tunda yana kawo mana shubuhi ne, menene shubuha? Shubha ita ce abin da ya kama da dalili amma ba dalili bane, wanda mai bin wata karkatacciyar hanya na amfani da shi ya ce ai mu dalilinmu akan kaza shi ne kaza, to sai zama abin kuma ba dalili bane, abin da zai kawo mutane rikici har a kalle shi a matsayin kamar wato dalili, alhali kuma ba dalili ne ingantacce. Alal aqalla dai wanda za a yi amfani da shi wajen kallon wannan abu, koda wani lokacin ya kamata mu fahimta akwai lokacin da mutum zai kawo aya ta Qur'ani akan wani abu da ya fahimta, amma duk da haka wannan abun zai zama ne shubha. Saboda me? Qur'anin baya nuni zuwa ga shi din abin da yake so, shine ma'ana. Don haka anan yana zama shubha. Dama kuma Allah mai shaya gaya mana a cikin Al-Qur'ani akwai ayoyin da yake a mutashabihat, ko والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا واقع عشان وتونم آية أفركم سورة آل عمران. تونم أبن دسكي كاوة ما لم يتبع فيه قومي كودا شبهر بند كوي أبو بواب داه دي كاوة. Na farko ita shi ne at-ta'ajjub, mamaki. Suna shi suna mamaki, kaga shi ne mamakin abu ko da inkari ne, to ba dai dalili ba ne. Kasancewar kai kana mamakin ya abu kaza zai yiwu, ba ya zama cewa abun ba zai yiwu ba, kai ne mai mamakin. Yawwa, kuma hankalinka la'alla bai gano abun ba, ko kuma bai fahimci dalilin da aka kafa abin da shi ba. Walistigrab, abu na biyu kuma shine wato ganin abu wannan abu bako ne, su ce kai wannan abun ba a saba ba. Akwai bambanci tsakanin istigrabi da kuma ta'ajjub. Ta'ajjub kai mamaki yaya abu kaza zai faru, istigrabi kuma ce kai wannan gaskiya mu ba mu saba da jin haka ba, shine ka ce abu kaza gaskiya da wahala. Shine abu na uku, guda uku ne ke ba hudu ba, shine walistibadul aqli, da kuma nesanta abun a hankalce, ta ce kai ai a hankalci wannan abu da wahala yayyo waɗannan abubuwa guda uku sune suka rika suka hana su imani da cewa za a yi tashin za a tashi bayan sun mutu fa kanu yaquluna sai zama suna cewa game da Allah mai ba mu labari a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamub'uthun yanzu mu ga suka kawo hamza ta me da istifhami yawa hamza wannan ana ce mata hamza ta istifhami kana so kai tambaya ka kawo wannan a inna yanzu mu din nan a idza ka ya idza mitna yanzu mu idan aka ce mun mutu wa kunna turaban kuma muka zama turbaya ko ne zama kasa kasa ta cinye jikin ya zama saura guntun kasusuwa wa izaman da kasusuwa a idza a inna lamub'uthun yanzu a ce mu din nan kuma za a sake tada mu mana kun ga nan magana ce ta mutumin da yake mamakin yiwuwar hakan ya za a yi a ce bayan na mutu na zama kasa na kashi na daga ni sai daga kasa sai kashi sai kuma a ce wai wani lokaci zai zo za a tashe ni in koma da rai wannan jikin ya sake miƙewa a gama jikin kuma har ma in yi magana ina da rai suka ce wannan abin akwai mamaki a cikinsa awa aba'una al-awwalu to ina ubanninmu na farko mana iyayenmu fa su suna cewa iyayensu sun mutu to ai ba su ga iyayen sun tashi ba ma'ana ganin iyayensu ba su tashi ba an hada su gangan jikin an hada ta da rai ita ma ta fito daga kabarin da suka je suka binne su sai suke ganin cewa gaskiya da mamaki a ce wannan abu yana aukuwa kaga hanya ce ta karyatawa amma ta hanyar mamaki har ma da kawo dan wani abu cewa a ce inda gaske ne to mu ga iyayenmu ne a wata ayar da Allah madauki yana gaya mana suratu al-jathiyah wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu utubi abaina in kuntum sadiqin ko in aka karanta musu ayoyin Allah kulu cewa to fa akwai tashin alkiyama rana tana zuwa za a tashe ku bayan kun mutu sai su ce utubi abaina ku zo da iyayenmu mu ga in kuntum sadiqin in dai da gaske ne cewa lalle za in an mutu din nan ana tashi to ku kawo mana iyayenmu gansu wanda suka mutu to irin ta ce a wannan wuri din suke kawo wa kanu yaqulun har yanzu sun kasance suna cewa zalika raj'un ba'id wannan a cikin suratul qaf cewa wannan ai ko mene wanda yake wato mai nisa a ce ya auku kaga wannan shine istibal wa kanu yaquluna ala sabili al-istighrab a bangaren nuna cewa abun ko ba wako ne ba a saba ba suna mamakin sa sukan ce hal adullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kull mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid lokacin da wani daga cikin su ne in yaji cewa ga Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi yana fadakarwa yana cewa a zo a bi Allah a daina bauta ma wani wanda ba Allah ba domin za a mutu in an mutu kuma za a haɗu da Allah Allah zai tashi mutum zai tambaye shi me ya aikata to sai wani daga cikinsu sai ya zo yake gaya ma 'yan uwansa a matsayin gulma ya jiyo wani abun mamaki yana cewa hal adullukum shin ba na nuna muku ala rajulin wani mutum kaga wannan duk matukar a ce mutum yana magana ne a cikin ausatin da mutane ba su saba jin irin wannan maganar ba ko domin da a ce mutanen sun saba jin irin wannan maganar da ba za su yi mamaki ba su ce akai me kuma abin mamaki dan an ce mutum ya tashi to yana ce musu bana gaya muku bana kai ku in nuna muku wani mutumi wanda yake yunabbi'ukum zai ba ku labari wai cewa idza muzziqtum in aka kikkita ku aka wato ya galgala ku ma'ana kuka zama dai jikin ya rarrabe ya zama kasa kullum muzziqin matukar wato kikkitawa da lalacewar jiki a ce gaba ɗaya kun rube innakum lafi khalqin jadid cewa ku dinnan kuma za ku zo ku zama wato a cikin wata halitta sabuwa daban aftara ala Allah kaziban an bihi jinna shin Allah ya kirkiro wata ƙarya to na kun ga wani wata magana ana suna magana ne akan wannan maganar ta mutumin da bai san Allah ba ne kashi fannin suna cewa aftara ala Allah kaziban Allah yake wa ƙarya an bihi jinna ko kuma yana da wata aljana ce da take gaya masa irin waɗannan maganganu ya zo ya kawo mana kaga nan magana ce ta mutumin da yake ya yi imani da akwai Allah cewa Allah yana nan kuma yayi imani da cewa Allah har yana saukar da sako ga bayinsa. Amma su ba su yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗannan bayin ba. Shi yasa a darasinmu na baya ai aka yi musu hujja da cewa wane ne ya saukar da littafin da aka saukar wa Annabi Musa alaihi salatu wasallam, ashe suna da labarin an saukar da littafin ga Annabi Musa. To nan ma ashe sun san cewa akwai Allah, Allah yana aiko mutane da sako, amma zancensu shi ne wannan maganar ta cewa za a tashi bayan an mutu. Wai anya Muhammadu ba ƙarya ƙirƙiro dangana wa Allah ba, ko kuma wata aljana ce take gaya masa wannan magana? Saboda suna mamaki, su ba su taɓa jin wannan a cikin wato maganganun kakanninsu cewa in an mutu kuma ana dawowa ba. La'alla wasu daga cikinsu suna nufin su ce ana dawowa ne a wannan duniyar, ko shi yasa suke cewa ina iyayensu. Idan Annabin da gaske yake, ma'ana ya kawo iyayensu su gansu ƙuru-ƙuru su da su sai su yadda. Zancen kuma da ake shi ne ba ana magana akan wannan rayuwar ta duniya za a sake dawowa cikinta ba. In dai an mutu a wannan duniyar, ai ba zancen dawowa. Dawowar da za a yi a wata rayuwa ce sunanta rayuwar lahira, a lokacin da Allah Maɗauki zai tada mutane kuma ya tambaye su akan abin da suka aikata a rayuwar duniya ɗin. To wannan dai na cikin abin da suke faɗa, har baitocin waƙa sukan kawo maganganu na nuna irin wannan mamaki ɗin. Kamar da malami ya kawo, yana cewa wa qala qa'iluhum, wani daga cikin mafaɗinsu, daga cikin mawaƙa, yana cewa a mautun thumma ba'thun thumma hashrun hadithu khurafatin ya umma ma'badi ya umma amri. Yana cewa wai yanzu a mautu, yanzu a ce a mutu, thumma ba'thun, sannan kuma a tashi, akwai tashi, ma'ana a tashi mutane bayan sun mutu, thumma hashrun, sannan kuma a tara su ma a wuri ɗaya har a ce za a yi hisabi. Ga duk wannan mamaki suke yi. Hadithu khurafati, kai wannan zance tatsuniya ne ya umma amri. Kamar mutum yana zance shi da matarsa, yace kai baiwar Allah wannan zancen ba gaskiya tatsuniya ce, ba su yadda ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da malamai sukan amfani da su. In ka karanta babin aqida, a babin aqidan kuma babin da ya shafi al-iman bil yawm al-akhir, malamai sun yi rubuce-rubuce da dama na jihanna ga mana, ko a wannan darasin ne ko a wani wurin. Wasu daga cikin irin wannan manyan littafan da za mu karanci mas'alar abin nan, wato imani da ranar ƙarshe yadda take sosai mutum ya fahimce ta, yana da kyau. Littafai irin babin aqida dai, littafai irin su at-tazkira na malam al-Qurtubi mai tafsiri, al-Imam al-Qurtubi, al-Qurtubi ba Qurtubi ba, Qurtubi ko kamar da wasu ke cewa Qurtubi ne, yana da littafi sunansa at-tazkira, ko na gaya muku fi ahwalil mauta. Littafi ne mai kyau, kuma ya tara maganganun malamai da asar da ayoyi da hadisai da suke magana akan duk abin da ya shafi tashin alkiyama, tun daga wato mutuwar mutum, tambayar da za a yi mutum a kabari, tashin da za a yi wa mutane kafin nan ma, kuma tashin kiyamar ainihinsa yadda zai auku, duk hadisan da suka zo da ayoyin da suke magana akan su, ya tattara su yi magana, har da kuma ma isoshi da labarai na wasu abubuwa da suka auku daga wasu mutanen lokacin da su wasu, duk irin waɗannan abubuwan ya kawo. Wasu sun inganta, wasu ba su inganta ba. Littafin kuma dai yana da kyau, malamai sun yaba masa sosai, akwai tahqiqinsa da wani dan uwa daga cikin ɗalibai yayi, kuma ya zama an buga shi a mujallabi uku. Littafi ne mai kyau. Banda wannan akwai An-Nihaya fil Fitan wal Malahib na Ibn Kathir, shi ma Ibn Kathir mai tafsiri, littafinsa shi ma yana da kyau a wannan babu. Sharhin Al-Aqidatu At-Tahawiyya na Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi shi ma yana da kyau a wannan babin. Yan zamani kuma da suka rubuta akwai irin su wannan Umar Suleiman Al-Ashqar, yana da Al-Qiyamatu As-Sughra, yana da Al-Qiyamatu Al-Kubra, da littafai ne guda biyu. In mutum da ya samu waɗannan gwargwadon hali suna da kyau. Ko wani malami da ya ƙwalƙwale wannan mas'alar sosai, shi ya saba ya daɗe yana koyar da ita a Jami'ar Madina, da Allah ya sa ya rubuta littafinsa da zai zama wato shi ma babban marji'i a wannan abun. Allah ya ji kansa, Malam Abdulrahman Shibil ya daɗe yana koyar da mas'alolin da suka shafi wannan abu kusan shekara goma sha wani abu, shi ke koyar da wannan abu. kuma ya haddace duk matsalolin yana magana wato akan su akansa aya aya hadisi hadisi maganganun malamai duka to Allah dai bai sa ya rubuta nasa a matsayin littafi ba amma dai abin da ya rubuta din yana hannun dalibai da dama to ina fatan dai daliban ilimi da wannan irin abin ya dame su za su mai da hankali su karanta koda waɗancan da aka samu din wanda aka buga zai taimaka mutum ya san waɗannan matsaloli yadda suke kowanne kuma da dalilin su bi idinillahi akwai fa'ida sosai kowanne fanni da kuka gani din nan fanni ne da aka yi rubuce-rubuce masu zurfi a kai kuma wasu ma har a cikin su suka yi irin rubutun su na risalar ko masters ko PhD akwai dalibai da dama da suke rubuce-rubuce akan wannan kuma wasu ma an buga su wannan dan kadan ne sosai na faɗa wannan babban dai fa'ida shine mutum ya san wannan fagen shi ma fage ne mai muhimmanci yawa kuma malamai sun yi maganganu masu kyau a ciki akwai abin da a cikin waɗannan irin littafai suke cewa masu irin wannan maganganun na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce musu addahariyin afdal min qawlihi ta'ala fi surati al-jafiya suke cewa wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr yawa suna cewa ai rayuwar mu ce kawai ta duniya ko rabu da shi yana ta wani maganar za a yi tashin alkiyama ba komai ba da wannan duniyar da muka sani muna mutuwa muna rayuwa mu mutu mu rayu ma'ana muna da ranmu kuma za mu mutu shine abin da ake nufi wato in kuma aka mutu nan magana ta kare wa ma yuhlikuna illa ad-dahr zamani ne kawai ke halakar da mu ba zancen za a zo tashin alkiyama waɗannan akwai wannan suna cikin mutanen da suka dauki wannan ba daga cikin falasifa ba daga cikin mushrikai masu jahiliya akwai kuma al-falasifa da ake ce musu falasifatu dahriyin falasifa ne su kuma mutane ne masu harkar falsafa amma su ma sun yadda da wannan maganar wato dahriya din dahriya ita ce imani da cewa babu magana tashin alkiyama kawai rayuwa ce zaka yi ka mutu shikenan ba kuma wani wanda zai dawo suna hujja su ma da cewa ai ba a ga wani ya dawo din ba wannan ita ce aqidar waɗanda suka rungumi harkar kominisanci gurguzu da ake cewa ko su ma ba su yadda da wani maganar Allah akwai Allah ko ya yi halittar sama da sauransu da ƙasa da makamantan waɗannan duk ba su yi imani da shi ba in ka karanta dai waɗancan littafai za ka ga maganganun malamai da yadda za ka yi raddi ga kowanne ɓangare idan halin hakan ya tashi sai ke cewa wa kadarar da alaihim to yanzu nan abin da za mu ji martanin da Allah maɗaukaki ya mayar musu dangane da wannan aƙidu da suka zo da su yawwa wa kadarar da alaihim bi tabsirihim ma yadri fi dunya annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah cikin alqur'ani ya yi musu raddi ya mayar musu martani akan da kokarin nuna musu abin da yake gudana a duniya har su hankaltu su ɗauki basira daga ciki abu misalai ne na hankali duk mai hankali zai karɓi wannan maganar da za a faɗa mu saurara mu ji sai ce fa zalimu shi dai azzalimi in muka ɗauki cewa babu tashin alkiyama kamar yadda su kafiran wancan lokaci suke faɗa kawai mutuwa za a yi shikenan in mutum ya mutu kuma shikenan maganarsa ta ƙare sai ce fa zalimu shi fa azzalimi ya mutu duna an yalqa jaza'a zulmihi in muka ɗauki wannan maganar ashe kenan azzalimi zai yi zaluncinsa ya danniyarsa ya kwaci kudin wannan ya kwace mutuncin ya ci mutuncin wannan ya yi dai zaluncinsa kuma sannan ya mutu ba tare da ya haɗu da sakamakon zaluncin nan ba haka ne ko ba haka ba in dai har babu kiyama to azzalimi kenan zai tsira shine mun gane wannan ɗaya kenan yawwa yace wal mazlumu shi kuma wanda aka zalunta ya mutu duna an ya akhudha haqqahu min zalimihi shi ma zai bar duniyan nan ba tare da ya karba haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi ba tunda dai a duniya ba mu ga lokacin da shi azzalimin ya dawowa da wanda ya zalunta haƙƙinsa ba haka ne to idan wannan ya mutu to ya tafi da haƙƙin wancan kuma ba a yi masa komai ba shi kuma wannan da aka zalunta an tafi da haƙƙinsa ya mutu kuma ba a dawo masa da komai ba wannan biyu kenan ko sai ce wal muhsinu as-salih shi kuma mutumin kirki mai kyautata aikinsa nagari shi ma ya mutu قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه شي ما زي متو باتاردا ياسا موسى كمكون كيركي النندهي با كوتا كاوا النندهي زمان سمتو من كيركي أتي متين يا متو ياسا فبا تاردا ياسا موسى كمكوبا شي ما وانا أحن كالتفا بزيبو با إذن دا أتي babu tashi babu wato tada mutane bayan sun mutu zaka ga abun kamar akwai wani nau'i na ne na zalunci daga wanda ya bar wannan abun ya gudana haka wanda ya zalunci yayi zaluncinsa ya mutu ba a kama shi da laifi ba wanda aka zalunta ba a bashi ba a dawo masa da abin da aka zalunce shi akai ba wanda kuma yayi aikin kirki shi ma ya tafi ba tare da ya samu sakamakon da zai bambanta shi daga wanda mutumin banzan ba haka kenan ashe wajen sakamako duk ɗaya ne in abun haka ne ashe wannan za a zage mutane kowa ya abin da ya ga dama haka ne ko ba haka bane ma'ana mutum sai ji idan dai har mutum zai yi zaluncin ba za a kama shi da laifi ba to kuma sannan in ma ya yi kirkin ba za a ba shi sakamako ba to me amfanin mutum ma ya zama mutumin kirkin ko ya zama mutumin banza ashe abin duk ɗaya ne kawai kowa ya abin da ya ga dama to wannan kawai ya isa hujja akan cewa wato mai da'awar ba za a yi tashin alƙiyama ba ƙarya yake yauwa domin daga cikin rahamar Allah madaukaki shine shi mai adalci yauwa baya zalunci ya bar wannan abun ya gudana mai zalunci ya tafi wanda aka zalunta babu sakamako wanda ya kirki ma ba bambanci to wannan ba irin aikin Allah bane don haka wannan ko babu wasu ayoyi kuru-kuru cewa akwai tashin kiyama za a yi hisabi to wannan kai tunaninka a hankali wannan ya saba ma abin da Allah subhanahu wataala ya ambata cewa baya yi wato zalunci domin a bar wannan abun zalunci mun fahimci wannan hujja ta hankali yau bai kare ba dam sai ke cewa a wal fajiru ko yawa yace wal fajiru musiu yamutu qabla an yu'aqaba ala su'i amalihi shi ma mutumin da yake fajiri ne mai munana aiki shi ma zai mutu ba tare da an masa uquba akan mummunan aikinsa ba fa in lam yakun ba'fu to in dai har babu tashin kiyama ba za a ce za a tashi mutane daga kabarin su wala hayatun wala jaza kuma babu sakamako babu wato babu rayuwa babu wani sakamako ba adil mauti bayan mutuwa lastawal fariqani to da bangarorin nan guda biyu da azzalim da wanda aka zalunta da mutumin kirki da mutumin banza to da dai sun zama abu daya ko matsayin su daya babu bambanci sai ce bal لكان الظالم والفاجر اسعد من المظلوم والصالح كاي با ما زانتن وي سن زما داي با دا فاجري كما الظالمي دا يا زما واتو يا فو سامن بابان ربو فيي دا متومن كيركي كو دومن وندا يا زالنتي يا فو دي كدون ونن يا تي كذا ياي با ديني يا دكي ونن دم موريوا تي كو باكا بني to a ce shi kuma wancan mutumin kirkin ya wahal da kansa ya zauna da talauci bai yi sata ba bai yi zagi ba bai menene ba kaga shi kuma ai bai more ba yauwa kaga kenan in aka ce babu mutuwa to wancan wanda ya yi zaluncin ya yi satar ya ci mutuncin ya fanta ma ya more to kun ga ya fi wannan wanda bai yi haka din ba wannan ya sha wahalar banza a duniya yauwa ba maganar ma sun zama daidai wa daida wajen matsayinsu ba sannan sai yake cewa وهذا غير معقول اطلاقا wannan abun kuwa ba abu ne da hankali zai karba ba kwata kwata shine ma'anar itlaqan sam sam wala yutasawwaru min Allah an yabni nizama khalqihi ala mithli hadha alfasadi ba za a iya tunanin cewa a yadda a zuciya ai tasawuri zuciya kwakwalwa ta hango ta fahimta ta ta iya kwatanta cewa Allah madaukaki zai tsara rayuwar halittarsa akan wannan barnar ba domin ko wannan barna ce ina fata mun fahimci hujja yau qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimi yanzu shin ma sanya musulmi kamar mujrimai a ce da musulmi wanda ya bautawa Allah ya bi dokar Allah ya yi imani da Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyautata wa mutane kyautata wa iyayensa ya zauna da makota lafiya yayi abin kirki aka san shi a mutumin kirki yanzu a sanya shi kal mujrimin kamar mujrimai da wanda da ki wannan ya ci kudin wannan ya zagi wannan ya zamba abubuwa da daiba wanda ya wannan kaga ba za su zama daiba Allah ya ce malakum kaifa tahkumun me yasa ne ku ke irin wannan hukunci ma'ana ai ko me in aka ce maka me yasa me ka kai kaza wani uslubi ne na iftirarin ka zuwa ga hujja aqliya haka ne ko ba haka ba ma'ana ana istiqana mamaki ya za a yi hankalinka ma ba wai magana dalilin shari'a ba ya hankalinka zai yadda da irin wannan hukunci ashe kenan magana ta cewa za a yi tashin alkiyama za a ba kowa sakamakon sa to hankali ma ya isa ya nuni zuwa gare ta mun fahimci abun kamar da ya kawo din ma'ana dan haka abun mamaki ne ya za a yi ku irin wannan tunani ku irin wannan hukunci kamar da faɗa suratu al-qalam haka nan yace wa qala أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار شو كوكونا ذا تنشيوا ذا مسنية وأن سكي إيماني سكي أيكين كيركي نقلي مسنية سزما كالمفسدين في الأرض كمان ما شبرنا أبايان كثا وأن زيو توب زيو با am ko kuwa naj'alu almuttaqina za mu sanya masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah su zama su ma kal fujjari daidai wa daidai suke da fajirai wannan abun kar ku tsammani haka ba za mu yi haka ba duk wanda ya zama mutumin kirki to za a ba shi sakamakon abin kirki wanda ya mummuna shi kuma za a ba shi sakamakon mummuna yau shi ake ba da sakamakon wata rana ce take zuwa bayan an mutu a wannan duniyar to Allah zai tada mutane duk wani rai a ba shi duk wani jiki a mayar masa da ransa kuma a tambaye shi akan abin da ya aikata a lokacin da yake duniya sakamakon wannan kuma sai a musu a ba wa kowa sakamakonsa da fatan mun fahimta sannan sai kuma yake cewa am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati ko waɗanda suke tsoro wutar wato miyagun ayyuka waɗanda suke aikata miyagun ayyuka suna tsammanin an naj'alahu wai za mu sa su kal ladina amanu wa amilu salihati kun gane shi ma hujja ce ta ne magana ce ta ana tuna maka cewa a hankalce wannan abun ba zai yi ba abinda nake so ku gane a cikin nan a qur'ani Allah madaukaki yakan amfani da hujjaj aqliya mun fahimci abin ba wai kowace hujja ce a qur'ani mu nan qur'ani bayan kammala sa bayan komai nasa akwai hujjoji shar'iyya akwai hujjoji aqliya amma inda malamai suke bambancewa shine akwai abinda hankalinka yakfi hankalinka ya isa a ce ya nuna maka abu kaza ga yadda yake shi yasa ma har a babin fiqhu malaman fiqhu a babin qiyasi sukan ce a kalli illar da ta sa aka yi wani hukunci hal ya ma'qulatul ma'ana ibada shi ma'qulatul ma'ana ko kuwa abinda kai mas'ala shi ma'qulatul ma'ana ko kuwa ibada ce mahdha abinda aka ce ibada mahdha shine wanda ba mu da kallon ba mu da sa hankalin mu a ciki Allah ne yace ai kaza ba ruwan mu da binciken ya ake kaza ko meye dalili meye sirri meye hikima a bayan wannan abu akwai kuma abin da yake an gina shi akan yadda za mu hankalci dalilin da ya sa aka yi to irin wannan matsalolin malamai sukan ce to shine akan yi kiyasi sai a ce tunda nan mun hankalci dalilin da ya sa aka yi kaza misali haramcin giya an sha ba da wani misali ko haramcin giya yana da illa ko ba shi da illa me ma'anar illa illa karka ba wai matsala ake nufi ba kamar yadda muke faɗa a Hausa yau illa nan ana nufin sababin hukunci meye sababin da ya sa aka haramta shan giya saboda tana gusar da hankali tana jawo maye ko to wannan sai a ce hukunci ne ma'qulul ma'ana wanda in muka kalla za mu hankalci dalilin da ya sa aka sa shi to sai a ce duk wani abu da shi ma yake da wannan siffar zai gusar da hankalin mutum to sai a ba shi hukunci irin na wancan wannan shi ake ce mai kiyasi sai a ce to da fetur shakarsa da sholisho da kwata sauransu duk haramun ne saboda me saboda su ma suna gusar da hankali kun ga wannan hukunci ne wanda hankalinmu zai riske shi tunda ga abinda Allah madaukaki ya faɗa ya sa hukuncin nan ya zama kaza to za mu sa kaza din mu ma saboda mun fahimci wancan abu wannan shi ake nufi in ka koma kuma babin aqida za ka ga a wurare da yawa Allah madaukaki yana cewa ku kalli kaza mana me yasa ya zama kaza afala yanzuruna ilal ibli كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت وان ابوها حالك الله ما دكي زي تي me yasa baku kalli kaza ba ya akai kaza ya akai kaza me yasa sama ta zama haka me yasa kasa ta zama haka me yasa duwatsu su ma aka kafa su suka zama haka to haka nan irin wannan maganar in aka maka irin wannan tana nuna cewa ashe wani abu ne da ko da ba a gaya maka a qur'ani ba hankalinka ya isa kai ka fahimce shi kawai abin da nake son fahimta kenan to haka maganar tashin alkiyama cewa akwai dai sakamako bayan an mutu to hankali ma ya isa nuni duk da cewa dalilai na shari'a sun tabbatar da shi kaga ashe kenan ba zai yiwu ba dama ashe abinda a hankalce mai hankali zai ga wajibcin a same shi tare kuma da dalilin shari'a ashe an samu kuma masu inkarin sa da fatan mun fahimci abinda ake so a fahimta yau wa alaikum assalam
irin wannan hujja ta dalilin
ya yawwa da kyau wannan tambayar tana da muhimmanci akwai abubuwa da dama da haka mutum a hankalinsa sai inkari bayan kuma ga dalili na shari'a sai ce ya za a yi abu kaza ya yiwu bayan kuma dalili ya tabbatar da shi to shi ya za mu sashi a wani aji za mu sashi wannan za mu ce mutum ya tuhumi nasa hankali ne yawwa shi hankalin akwai hankali mai hankali akwai hankali kuma marar hankali mun fahimci wannan ma'ana akwai abubuwan da duk masu hankali in ka tara su za su yi ittifaki a kai to wannan shine babu wani abu da zai zo a shari'a Allah madaukaki ya faɗe shi a Qur'ani ko a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma kaga cewa ya saba ma wannan hankali din shine ake cewa al-aqlu as-sarih hankalin da yake uru-uru yake gangariya ba mai rashin lafiya ba a cikin sa to inde magana ce ta zo daga Qur'ani ko hadisi ba ka samu cewa ta saba ma hankali ba amma akwai hankali da yake gurgu saboda canjawar fitra ko saboda san zuciya ko saboda jahilci waɗannan abubuwan uku za su iya sa fitrar mutum domin duk mutumin da yake kan fitra ya san in aka kawo kaza wanda ya dace da hankali zai ji hankalinsa ya dace da shi amma idan fitrarsa ta canza saboda canja masa tarbiyya ya san Allah madauki shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza ya je wani wuri sai aka koya masa cewa a'a ba lalle Allah ne yake kaza ba abu kaza ne yake kaza in wannan fitrar ta canza to zai iya fadin abin da ya saba ma hankali kuma zai iya inkarin abin da ke cikin alqur'ani ya ce ya saba wa hankali ya da'awar cewa hankalinsa shine mizani hakanan idan mutum jahili ne bai san hujjar ba zai iya wannan hakanan idan mutum ya zama cewa yana da wata son zuciya a zuciyarsa to zai iya inkarin wannan shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin sa wannan as-sawa'iq al-mursala yake cewa abun mamaki da mutakallimu ne da masu falsafa Allah madaukaki ya faɗi magana musamman a babin sifofi yake magana Allah ya ce ya siffanta kansa da kaza yana kaza yana magana yana gani yana ji yana kaza yana sama sai ku kuma ku ga ku ce a ya za a yi a ce Allah yana sama wannan abin ya saba wa hankali ai Allah yana ko ina sai ce wai ku da hankalinku za a gwada abin da Allah ya faɗa ne kuma a cikin ku din da hankalin wa za a ɗauki shine mizani mana hankalin ba mu'tazile shine yafi na ƴan falsafa ko ku hankalin mai falsafa ko hankalin ƴan jahamiyya ko hankalin ƴan sha'ira ko hankalin ƴan waye da nasu hankalin za a gwada ko ku da hankalin sauran masu hankali sai sa ibnu taymiya ya rubuta littafin nan nasa mai ake cewa wanne dar'u ta'arud al-aql wa an-naql wato tunkuɗe da kawar da samun wani sabani tsakanin an-naql in an ce an-naql ana nufin me qur'ani da hadisi yawwa wal-aql da kuma hankali ma'ana a ce za a samu sabani tsakanin hankali da kuma nassin qur'ani ko hadisi yace wannan abun ba zai yiwu ba ya rubuta littafi mujalladi 11 dan ya tabbatar maka da haka ya rindiga harkokin ƴan falsafa din da mutakallimun da sauransu ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan kuma da hujjojin da ba dama ka iya ture su sai da ya tabbata shi yasa yake da wata ka'ida da kyau daliman ilimi su haddace yana cewa innal naql as-sahih لا يخالف العقل الصريح قلت ان العقل الصريح لا يخالف ولا يناقض النقل الصحيح ان دي اكا نقلتو ابو تا هانيا مي كيو كمان قراني باكا تي مثلا صحيح كو يوا متواتر ني مغانا سباب بنجيكين كوتا كوتا كومي ا سيكي حديثا من الله صلى الله عليه وسلم كما اكا شرو ا تي ا سامو صحيحاي دي to duk hadisin da yake sahihi ne duk kuma ayar da take a cikin alqur'ani to ba za ta taba saba wa hankali ba sai dai idan hankalin shine ba yake da matsala, amma indai hankali ne gangariya garau da shi, to ba zai ba za ka samu cewa ya saba ma abin da ke cikin alkur'ani. Don haka in ka samu wani ya ce aha abu kaza za a yi kaza ya saba ba hankali, sai ka ce a kai hankalinka abin kake ganin ya sabawa, amma ba hankalin masu hankali a daga cikin musulmi ba. Ina fata mun fahimci abu. Tayyib, me yake cewa kuma? Sai yake cewa am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Shin waɗanda suke tsurutar miyagun ayyuka, suke aikata miyagun laifuffuka, suna tsammanin cewa za mu sanya su da su da waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai su zama cewa sawa'an mahyahum wa mamatuhum, da rayuwarsu da mutuwarsu daidai wa daidai ne? Ma'ana yadda wannan ya mutu ba a yi masa sakamako ba, haka wancan ɗayan ma zai mutu ba tare da an masa sakamako ba? Sa'a ma yahkumu, duk da abin da kuke hukuntawa ɗin nan. Ma'ana wannan hukunci da suke yi na cewa da mai laifi da mutumin kirki duk ɗaya ne, kawai in an mutu babu zancen wani abu, kamar mai cewa wai daga mutu daga menene daga ina ne sai Kaduna, daga duniya sai Kaduna ko? Yawwa, to kaga wannan shi misali, duk da dai cewa ba lalle ya zama mai faɗin wannan abin da yake nufi inkarin tashin alkiyama ba, shi dai yana ganin cewa ko me ya ci naka ba wani abu da zai faru, kawai ai daga duniya sai Kaduna, wannan inkarin tashin kiyama ne, ya kamata a guje shi. Yawwa, to kamar mai irin wannan, kaga duk irin wannan zancen ne na ganin cewa ai wato waɗanda suka yi aikin kirki da waɗanda suka yi mummuna duk sakamakonsu ɗaya ne, babu bambanci. Wa amma istibadul aqli, amma abin da ya faɗa na uku na cewa suna nesanta wannan abun a hankalce, sai ai wannan a hankalce ba zai yiwu ba, me suke su faɗa? Fa qala ta'ala raddan alaihim, to Allah madaukaki kai yake musu raddi yana cewa a antum ashaddu khalqan am as-sama, shin ku din da kuke wannan gantan cewa babu tashin alkiyama, babu ta da mutane bayan sun mutu, halittar ku ce tafi tsanani tafi wahala am as-sama ko kuma sama? Da dan adam da sama, in ka kalla inda a ce maganar ta kwatanta wahalar halitta ne, ba wai dan Allah yana nuna cewa akwai wahala wajen yin wani abu a gunsa ba, innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu me kun fayakun, dan haka ashe a gunsa komai sauki ne da shi. Yawwa, to amma kai mai gwada abubuwa da hankali, ka kalli sama, yanzu misali da gina masallacin nan da kuma wato saƙar hula, wanne ne fi wahala? Gina masallaci ya fi wahala ko ba haka ba? Wannan a hankali take ne. To Allah madaukaki yake nuna mana waɗannan da suke inkarin tashin kiyama su kwatanta su da ne, halittar sama shi ne ya fi wahala? A ce a yi sama ta shekarar miliyoyin shekaru tana nan yadda take, ba a taɓa ganin wani wuri ya tsage ko wani abu nata kamar ka ce soro ne, sai wani ɓangare ya faɗo kan wani gari, ba a taɓa samun wannan ba, haka ne ko ba haka ba? To wannan ita ta fi wahala ko kuwa halittar kuku yan mitsi-mitsin nan da ɗan abu kaɗan kawai da yazo zai buge ku shikenan ku faɗi? Ko katanta rayuwar faɗan adam kamar ka ɗauki kiyashi ka ɗora shi akan wani ƙoƙo, ka riƙe ƙoƙon ka ga kiyashin yana ta yawo a kai, ɗan adam fa bai wuce wannan ba, bai kai wannan ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala wajen yadda yake gani, daga ɗan ƙoƙon nan ya juya shikenan zai tatse shi, ba a yi komai ba. To kaga in ka kwatanta da sauran manya-manyan halittun Allah subhanahu wa ta'ala da tekuna da duwatsu, halittar su inda zancen wahala ne, da ya fi wahala a kan halittar ɗan adam, to shi ne Allah yake tambaye su. Kunga wannan me hanya ce da Allah ya amfani da ita don ya kusanto musu abin daidai da hankalin da suke tunani da shi ɗin, tunda cewa suke ai ba zai yiwu ba a hankalce in aka mutu a sake dawowa, sai ce musu to me wahala a ciki? Shin ku ne kuka fi wahalar a halicce ku ko ku sama ce ta fi wahala? Kaga dai sama ta fi wahala. Yawwa, to wannan shine abin da ke saman nan, da babu ita aka yi ta, tunda da babu saman aka yi ta, me wahala dan an mai da ku? Kuma sannan wanda ya halitta na farko, da babu abu ya kirkiro shi min gairi misalin sabiqin, ba tare da ya ga wani misali da ya gabata da ya taba gani abun wani ya kokoye shi ba, me yafi masa wahala, kirkirowa ko kuwa idan abin ya lalace ya gyara shi ya dawo? Wani ne fi wahala? In dai da wahala, to kirkiro abu wanda da babu shi ya fi wahala. To wanda ya halitta ka da babu kai, kaga zancen ka ce akwai wahala ya dawo da kai bayan ka mutu to akwai renin tunani da renin hankali a ciki shi da abin da ake nufi anan a hankalce wa qala har yanzu Allah madaukaki yana cewa awalam yarau annallaha allazi khalaqa as-samawati wal arda shin ba sa gani ne cewa Allah nan fa da ya halicci samai da ƙasa walam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gaza ba bi khalqihinna da halittar tasu ba wani aiki ne mai wahala yayi ba wajen halittar tasu bai gaza ba babu gajiya tare da shi shin ki din nan alaysa biqadirin ala an yuhyiya al-mauta shin ashe ba yana da iko akan ya dawo da mamata ba ya ba su rai bayan sun mutu bala Allah ce lalle tabbas haka ne innahu ala kulli shay'in qadir kai shi mai iko ne akan komai kaga duk mutumin da yake inkarin tashin alkiyama a inkarin za a dawo da shi bayan ya mutu in ka kawo masa wannan inda yana da hankali to zai aje nasa hankalin mara lafiya ya shiga sahun masu hankali mai lafiya sai yadda haka Allah kyauta wannan asuratul ahqaf kenan wa qala Allah ma fi kuma yana cewa laqad alimtumun nash'atal ula asuratu alwaqi'a yana cewa wa laqad alimtumun nash'atal ula ku dinnan kun san wato kirkirar ta farko nash'a anafin ta da abu wanda da babu shi karan farko ma'ana a halitta shi a lokacin da babu shi afala tadhakkaru shin ba za ku tunani ba ku yi tunanin cewa wanda ya wanta na farkon fa mai iko ne akan ya dawo da abun bayan ya lalace bayan ya mutu wa bayyana ma huwa ma'rufun haka ne wa bayyana ma huwa ma'rufun aqlan wa 'urfan ya kuma bayyana abinda aka san shi a hankalce da al'adance nan ce 'urf ana nufin abinda mutane ta'arafu alaihi suka san shi shi ake cewa al'adar su a rayuwar su ta yau da kullum wa huwa anna al-i'adata ahwanu alaihi cewa dawo da abinda da ya lalace ahwanu alaihi yafi sauki ga Allah kamar yadda faɗa cikin suratul rum wa huwa ahwanu alaihi wannan komowa din tafi masa sauki akan a ce ya halitta kafin komai wato a lokacin da ba komai kwata-kwata a wata ayar kuma yana cewa kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka halicci farkon halitta to haka muke mai da shi ya zama in ya lalace ya mutu ya sake dawowa wa qala Allah kuma subhanahu wa ta'ala afa ayina bil khalqi al awwal shin mun gajiya ne mun wahala ne a halittar farko kun ga wannan duk hujjoji ne da Allah madaukaki yake gaya ma waɗannan mutane da suke inkarin cewa zai tada su bayan sun mutu yake gaya musu in dai halittar farko ba ta wahala shi ba to tayarwa bayan an mutu ba za ta wahala Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah kuma mai tsarki ne ya tsarkaka daga a ce wani abu ya wahala shi amma ku duba ku gani daga cikin darasin da za ka fahimta a waɗannan ayoyi shine Allah subhanahu wa ta'ala yana bin dan adam a hankali har ya fahimci abu haka mun fahimci mun hango wannan darasin a cikin wannan ayoyi maimakon lokacin da kafiri ya kafirce su waɗancan kafirai na makka a wancan zamani da suka kafirce suka ƙi karɓa a ce to ku je in ma ba ku yi daba ɗin da haka yake a zazzage su a yi watsi da su a ce rabu da su kawai shi kenan ba a yi wannan ba wannan in ta zo daga baya lokacin da inadi ya bayyana lokacin da ya bayyana cewa girman kai ne yasa ba su karɓa ba amma a karan farko idan mutum ya ƙi gaskiya to ka bi shi a hankali ka nuna masa ka zauna da shi ka tattauna da shi ka ga fa abin nan kai ga yadda kake hango shi to ni fa ga yadda nake hangowa ga shi Allah madaukaki ya ce kaza sai ce ai Allah ba haka yake nufi ai ga abin da malamai suka ce yana nufin kaza sai ka bayyana masa cikin sauki sai lokacin da ka tabbatar da cewa inadi ne da girman kai ya san abun san zuciya ne to ne kuma sai ka dau matakin da shi ma Allah ne ya bada umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bada umarni ba matakin zagi da cin mutunci ba a komai dai mu a cikin harkar da'awa muna da darussa da in muka dauke su za mu ga cewa a nan cin nasara yake ba abinda mu muke hangowa da zuciyar mu ba Allah ya ƙara tabbatar da mu akan abin da ke shi ne daidai yace wa hakaza radda ala kulli ma atharu min ash-shubuhat raddan mufhiman yuqni'u kulli dhi aqlin wa lubb haka nan Allah madaukaki subhanahu wa ta'ala yayi mai da martani akan duk abin da suka fito da shi na shubuhohi wato raddin da yake sa mutun yi shiru ya rasa abin da zai ce shine mufhim mu an ce mufhim afhamahu shine askatahu kuna tattaunawa da mutum ka kawo masa hujjojin da sai din shi ne shi to ne kadin shikenan yau kaga mutum ya fada ma wannan ai kaga ma ba wani kuma ba shi da sauran bayani da zai to irin wannan shine ake cewa ifhami yau to Allah madauki ya yi mayar musu raddi da martanin da ya rufe musu baki ba su da kuma wani dalilin da za su fada muqni'in kuma abu ne mai gamsarwa ga kulli bi aqlin dukkan mai hankali a walubbi duk kuma dai hankali duk ma'anar su da al'aqli wal lub walakinnahum sai dai kuma su kafiran nan kanu mushaghibina sai dai dama su yan tada rikici mushaghibi ne mai tada rikici yawa dan kawai harguwa ya san abin da yake ba daidai bane amma ya zo ne ya tada husuma ya tada harguwa a mustakbirin kuma masu girman kai ne yuriduna uluwan fil ardi suna san wato daukaka ne a duniya suna ganin matsayin da suka samu a duniya din nan shugabancin Qurayshawa aikin hajin da yake zuwa suna samu suna samun fa'ida ga Larabawa suna zuwa daga wurare su fa'idanta a kasuwanci da sauransu to su ba su iya hakuri da rashin wannan abu ba dan me Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo musu wannan sabon addinin ya ce akwai kaza akwai kaza akwai mutuwa akwai tashi bayan mutuwa sannan su yadda su bi shi duk su rasa wannan abubuwan fa'ida da suke rayuwa akai haka nan duk mutumin da ya karkace ya bar hanyar Allah subhanahu wataala saboda dan roman abin da yake samu na duniya ya bar hanyar Allah subhanahu wataala wannan magana ta dace da a gaya masa wa fardu ra'yihim ala al-khalqi da kuma wajabta ra'ayinsu su dora mutane ra'ayinsu cewa sai sun yarda da abin da su suke kai to wannan duk ba haka bane fa baqaw fi tughyanihim ya'mahun sai zama cewa sun wanzu sun tabbata sun tsaya akan wannan keta haddin da suke yi ya amahuna suna masu imuwa ba za su ga gaskiya ba da haka duk mutumin da ya karkace wa hanyar Allah ya karkace wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda zai karanta Qur'ani zai karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a bayyana masa yadda yake to sai dai girman kai amma ba zai ashe wato zai fahimci abin da ake kiran shi zuwa gare shi ba Allah madaukake ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai الأمرنا أكو يسي الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن لكن دبارون الناس نأكو شيني سساء إياكا سكان واتو متاني دسرارا القرآن معنا متاكين ياكين دسكي دد أور من ذن الله صلى الله عليه وسلم با منجي مغانا شبهو هبا سي ميسا أكي كذا يا أكي كذا تو ينذكم منذ وتدبار الدبان suna so mutane kada su saurari Qur'ani kwata-kwata sai in dai ka saurari wannan Al-Qur'ani to ai sai ka bi su sai ka bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'aradatuhu da kuma wato musun Al-Qur'ani da jayayya da shi bi asatir al-awwalin da tatsuniyoyin mutanen farko wannan abubuwa guda biyu ne guda yawa a hana mutane saurarin Al-Qur'ani sannan kuma a ce ai jayayya da abin da ke cikin sa a rika kawowa tatsuniyoyin mutanen farko ko a ce shi ma tatsuniyoyi ne na mutanen farko malamin yace kanal mushrikuna a bi jambi isarati hadhihi shubuhati tare da wannan tada wannan shubuhohin tare da wannan su waɗannan mushrikai sun kasance yahuluna bainan nasi wa bain sama'ihim alquran suna sa iyaka su sa shinge tsakanin mutane da sauraron alqur'ani ma'ana suna kokarin su hana mutane su ji alqur'ani wa da'awati alislam da kuma wato da'awar musulunci bi kulli tariqin mumkin wannan sa iyaka din suna yin ta ne ta kowace hanya da suke da iko akai fa kanu sun kasance yatruduna an-nasa wa yuthiruna ash-shaghab sai su zo su kori mutane su tada rikici kawai dan a ce dai kada ma a saurara din ka san da'iman shi mutumin da ba shi da hujja akan abin da yake yi ya fi sha'awar a yi rikici haka ne ai mun sha faɗar wannan magana cewa mai abin faɗa ko baya faɗa wannan magana ce gaskiya ce in dai kana da abin da zaka faɗa kana da hujja kai ne da Qur'ani kai ne da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to idan kai faɗa ka kada kanka ko tsokanar ka aka yi hakurin nan da zaka yi shi zai sa mutane su gaskiya fa da alamar mutumin nan shine akan gaskiya domin su masu sauraro waɗanda suke gefe ba sa nan din ba sa nan su suna da wani irin hankali shine mizanin su ko ba tunda ba karatun ne da su ba ba za su san Qur'anin a ce shi za su kalla su gano kai ne akan gaskiya ba ba su san Qur'anin ba su ba amma suna gane waye halinsa mai kyau, waye harshensa mai kyau, waye lafazinsa mai kyau. Sai su ji an zage ka, an cuce ka, an tsine ma, sai su ji ka ce musu assalamu alaikum. Sai ku yi haƙuri, ku kwantar da hankali, ba komai ba ku gane ba ne. Sintansu kai gaskiya fa mai wannan harshen ya fi alamar yana da gaskiya. To idan dai mutane irin wannan ne, ashe ba ka da buƙatar in an tsokane ka kace bari ka rama. Rama wannan ɗaukar kanka ne daga matsayin mai hankali ka mai da kanka daidai da waɗancan da ba su da hankali. Sai ka ce to in dai irin wannan ne ai mu ma mun iya fu shikenan. Sai mutane su ce la kaga suna faɗa. Ba za su ce wane ne akan gaskiya ba. Mun fahimci abu? Yau domin su mutane ba gaskiyar suka sani ba. Duk so ake a zauna a saurari mai gaskiyar nan ya gaya wa mutane. To idan mai gaskiyar bai yi haƙuri ya bi mutane a hankali har suka fahimci gaskiyar nan ba, to haƙiƙa in ya bi su suka yi faɗa, to shi ne ya hasarar tallan gaskiyar nan da yake. Allah maɗauki kyauta. To abin da suka saba kenan su waɗancan mutane, sai su ɗauki su hana mutane su tada rikici su ce kada a saurari Al-Qur'ani. Wabba da hayaniya, wabba shi ne raf'ul aswati ba tare da tsari ba, wato ɗaukaka sauti a ta hayaniya. Waye ta zannauna su ta kiɗa suna waƙa, waye labuna suna wasa a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wa mutane Al-Qur'ani, sai a ce a kira mawaki sai zo ya sa waƙa a inda ake karatu. Saboda me? Wai dan mutane kasu ji Al-Qur'ani, saboda sun san in mutane suka ji Al-Qur'ani nan za su ce kai maganan nan gaskiya ce. Su kuma wannan shi ne ba sa so, saboda matsayin da suke da shi a cikin mutane, a cikin al'umma, da kuma amfani da suke samu na duniya, kada ya gushe a rasa shi. Kun ga ashe wannan rikicin marar hujja ne. Yace idza ra'aw anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yatahayya'u lid-da'wa, in suka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kintsawa zai fara da'awa, zai fara kiran mutane. Aw idza ra'awhu yusalli, ko suka ganshi yana sallah. Wa yatlu al-Qur'an, mutane da yawa sun musulunta a sauraron Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Al-Qur'ani a sallah. Larabawa Allah madauki ya hore musu wannan harkar zance din, mun tattauna a baya akan wannan ko. Yau mutane ne masu mai da hankali akan iya tsara zance. Duk mutum da iya tsara zance yanzu zai sihirce su. Yawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna minal bayani lasihra. Lalle daga cikin bayani akwai sihiri. Ma'ana akwai bayanin da in aka yi maka shi sai ka ji kamar an maka sihiri. To haka nan in dai har zaka saurari Al-Qur'ani, duk kafirci mai kafirci ba zai ce ba daɗi ba. Ba zai ce wai jerin zancen ba daɗin ji ba. Ba kuma zai ce in yana fahimta ya ce kai wannan abubuwan gaskiya ba su dace da hankali ko ba su dace da zamani ba. Sai idan magana ce ta girman kai. Don haka ashe kenan su waɗanda ba sa so abu Al-Qur'ani sun fi kokari su tada hayaniya don kar a ji shi, domin in an ji shi za a yarda da shi. Mun fahimci wannan dabara? Yawwa. Dabara ce kuma marar fa'ida, marar kaiwa ga gaci. Qala ta'ala, Allah madauki yana cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u bi hadha li hadha alquran, waɗanda suka kafurta suna cewa kar ku saurari wannan alquran, ku rabu da shi, wal ghawfihi, ku tawargi a cikin lokacin da ake yi ku tawasa kuna waka, la'allakum taghlibun, don kwace nasara. Me kuka fahimta a wannan kalmar la'allakum taghlibun? Shi mutumin da ba gaskiya ne shi ba, da'iman babban abin da ke gabansa shi ne waye ya ci galaba, ko waye wa aka kayar. Sai ku mai Qur'ani ba zancen wa aka kayar ne a gabanka ba. Shi yasa da ma ba a ɗauki munazara tattaunawa ɗin nan, ka ce wancan shi ma ya ce da masu karkashewa daga hanyar sunna a ɗauke ta a matsayin usuli na harkar da'awa ba. Babban abin da ke kan annabi wajibinsa da kuma duk warasatul anbiya'i masu gadin annaba su ne malamai, shi ne fa bayanin nan kawai. Kai ka ɗauki bayanin ka gaya wa mutane, su mutanen su ji bayanin su fahimce shi, to ka gama aikinka. Ba magana ce ta a ce yau na yi nasara, na yi rinjaye, ni ne na kada mai kaza da kaza ba, ni ne kada kafirai kaza ko kuma wani dan bid'a ne ake tattaunawa da shi na kada shi. Wannan duk baya cikin abin da ya kamata mai da'awa ya zama manufa ce gare shi. Domin su ne suke damuwa da a ce wane ya yi rinjaye, wane ne ya kada wane. In an kada kai wa aka kayar, kai din nan dan adam aka kada kai saboda rauninka wajen fahimtar Qur'ani ko sunna, ba Qur'ani ko sunna aka kayar ba. Mun fahimci abu? A shi kenan ba shi da wani muhimmanci a ce an kada mutum ko ba a kada mutum ba. sai saka mai da hankali kan bayani shi sakon ya isa zuwa ga ukulun mutane fi idrakin su kai ga cewa sun fahimci abinda Allah yake so da kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taglibun hatta inna an-nabiyya kai sai da ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yatamakkan min tilawati alquran alaihim fi majami'ihim wa nawadihim إلا في أواخر السنة الخامسة من النبوة لا إله إلا الله كم جونا من شان يسي سبو دا واتو تأنن ونن قوكالي دا متعني سكي ودن سحنا متعني سفهم شاء القرآن سسول عليش سيدة يزم سيوى منذو صلى الله عليه وسلم بيسامي إيكوان كران شاء القرآن أما تتلر متعني دا مذون ننسو دورية دا سكي زما ستتونا أبو بوا azo a suna zaune yazo ya karanta musu alqur'ani su saurara su domin a farkon lamari fa qur'ani ko yake karanta da karanta suratul fussilat saboda su masu idraki ne masu fahimta ne a larabci yaran su ne ake magana da shi dan haka suna jin qur'ani ko sun gama jin hujja ba irin mu ne yanzu sai an yi aikin tafsiri sai an yi aikin bayani sai an kawo maganar malamai duka ba haka ba suna jin qur'ani ko sakon ya ishe su to sai da ya zama cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan wasannin da waɗannan mutane suke da su hana su yi ta ihu su yi ta hayaniya duk inda suka ganshi sai a bi shi a yi ta ihu ana hayaniya don kada mutane su ji shi sai da shi bai taɓa karanta wa mutane alƙur'ani a mazauninsu inda suke hira a ce ya zo ya tsaya kansu ya karanta musu alƙur'ani ba bai samu ikon haka ba sai da ya yi shekara biyar a matsayin annabi tukuna sannan ya fara wannan ma'ana shekara ɗaya biyu uku hudu duk hakuri yake ba ya zuwa gunsu ya je gaya musu sai a shekara ta biyar ya samu ikon har ya tsaya gabansu har ya karanta alqur'ani a da kenan kaga me yake yi yana koma kan marhalar da muka karanta a baya wacce da'awa da'awa sirriya da'awa ta sirri ya kai wannan ziyara ya nuna masa muhimmancin qur'ani ai musulunci ya zo ya daina kaza ya bauta wa Allah ya kaza kuma saboda aikin na hakuri ne yawa in ko baka dau wannan hakurin ba so kake yanzu a yau din nan ka fada wai a yau kowa yayi imani kuma gobe a ce nasara gaba ɗaya misali a ce birnin Kudu kike karantarwa a ce wai ya za a yi shekara ta nawa ina wa'azi a ce mu har yanzu mutane ba su ba to kai a matsayin ka nawa annabi Nuhu shekara nawa shekara 1050 kullun yana tare da mutane ya gaya musu kaza ya gaya musu kaza a kulla musu sharri a jefe shi a yi wane ne duk ba a yadda shi kuma ga mu'jizozi fa yana tare da su wannan tana kai ga la mu'jiza fahimtar ma ba irin ta magabata ba ce duk bayanin ka duk fasahar ka ba za ka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma shekara 23 yana karantar da addini ba maganar shekara kadan ba ce sai ka ce a ai dan me yau wata shi da ba muna karatun nan a ce duk ungonin ba wanda ya fahimci wannan zancen to me ake ai ka ci gaba da wannan kai abin da zaka samu lada akai shine wannan fadar da zaka yi ka fada cikin sauki cikin kwanciyar hankali sakon ya isa kan mutane shikenan ka gama aikin ka an gama shigar maka da ladan ka a can kuma me kake so ba lada ba amma in ya zama cewa so kake mutane su ji cewa ai wane ne ya rinjaye wane ne malami wane ne ya fi fahimtar sunna to in wannan ce a zuciyarka to kuma shikenan sai ka rasa wancan lada mun gane Allah kuma da kuke kyauta to mu samu wurin tsayawa yake cewa sai bayan shekara biyar ko yace wa zalika aidan shi ma wannan din an tariqil mufaja'a sai dai musu wato tabazata ba dai kinsa abun a matsayin suna sanar da cewa yau zai zo ya karanta ba ita ma a shekara ta biyar din fa mun fahimci zancen ba wai ma'anar yana zaune ya hango su yace ga ni nan barin zo karanta muku alqur'ani sai dai ba zato sun tsammanin ya hakura kwata kwata sai kawai ya zo wurin da an saki jiki kila ana cin abinci ko ana tattaunawa kamar ya zo wucewa kamar wuce su kawai zai ba zama zai a gumba ba tsayawa zai ba sai kawai ta ga ya tsaya yana karanta musu alqur'ani sai da haka fa aka fara jin alqur'anin a karan farko sannan sai ke cewa duna an yash'uru bi qasdihi ba tare da sun ji sun fahimci manufarsa ta cewa zai karanta musu alqur'ani ba qabla bidayati tilawa kafin ya fara karantawa sai dai kawai su ji faji'atan ya fara karantawa su kuma dama in dai za a saurara to shi kenan za a bi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana abu yace wa kana an-nadr ibn al-harith akwai wani ana ce masa an-nadr ibn al-harith ahada shayatini quraishi dai daga cikin manyan shedanin quraishawa a wannan lokaci qadima al-hirata ya je wani gari ana ce masa al-hira ba haira bane hira da kasra gari ne mashhuri wa ta'allama biha ahadith muluk al-furs ya je garin hira a kasar farisa iran ya taurari maganganun mutanen iran a lokacin nan farisa wa ahadith rustum da kuma maganganun irin na rustum rustum ɗaya daga cikin manyan sarakunan su a wasfin diyar shi ma ɗaya daga cikin manyan mutane a cikin su fa kana idza jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da ya dawo makka sai ya zama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna majlisan a wani wuri litazkiri billahi dan ya tunatar da mutane game da Allah والتحذير من نقمته يقول سد متاني لك أذاب الله خلفه النبر سي النبر سي زبايا النبي أتي شين خلفه مثالي أتي أو أن مجلسة النبي صلى الله عليه وسلم يازو يا فتكد متاني أكن القرآن دبوكو كين الله دكذا 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 أبي الله يا جموع أذنسا يا كرنتا متاني القرآن سي تاشي يتفي to sai annabir ibn al-harith sai ya zo gurin da ya zauna shi ma wannan majalisar sai ya zauna gun mutanen me yake ce musu khalafahu annabir wa yaqulu sai ya rika cewa ana wallahi ya ma'ashar quraish shi ya ku quraishawa wallahi ni dinnan ahsanu hadithan minhu na fi shi iya wazance ma'ana yafi annabi sallallahu alaihi wasallam iya tsara zance da magana thumma yuhaddithuhum an muluki faris sannan sai ta ba su labarin maganganun sarakunan farisawa faris wa rustum wa sandiyar ko waɗannan da muka ambata sun mai ƙulu bayan ya gaya musu waɗannan maganganu sai kuma ya ce bima za muhammadun ahsanu hadisan minni sai ya gama ya shiru cikin sai ya ga cewa bai burge su ba sai ya tambaye su ce to in dai wannan zancen ne da na yi da mai muhammadu ya fi ni ma'ana gaji in dai zance ne ni ma na yi to sai ya kasancewar ya ga kamar abun bai shiga sosai ba yawwa sai ce da me yafi ni zance ko kuma ya ce shi ma yayi ni ma nayi ku ku kwatanta wane ne yafi iya zance ku ga wannan shedana ce da dabara ce da kokarin wato kawar da sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin an ibn abbas daga wata riwayar ta abdullahi dan abbas annan nadra cewa shi wannan annadhr bin harith din kana qad ishtara qainatan ya taba sayar wata baiwa mai kida aikin ta kawai sai kida ayi rawa ta rika rawa a gaban manyan mutane ana shan giya din nan kun san da wannan al'adar tsohuwa ce ma wai yanzu aka saba ba a kira mace tana shibuhin tsirara tana ana shan giya ita kuma tana rawa a gaban su an dade ana wannan kafin zuwa musulunci a jahiliya to yayi wannan fa kana la yasma'u bi ahadin yuridu al-islam ku duba tsayawa akan manufa wai bai inge har ya ji wani mutum yana son musulunci daga ya ji wani ya kusa musulunta sai dai an ce a wata unguwa akwai wani fa ana ji shi ma fa zai bi annabi muhammadin nan fa yana jin labari yace illam talaqa bihi ila qainatihi sai dauke shi ya kai shi gun wannan matar mai waka fa yaqulu sai ya ce at'imihi ba shi abinci wasqihi ki ba shi giya wa ghannihi sannan ki yi masa waka sai kai shi gun wannan matar sai ba shi abinci ya koshi ba shi giya ya koshi kuma ki tsaya ki masa rawa da waka hadha khairun mimma yad'uka ilayhi muhammad wannan yafi abin da muhammad yake kiran ka zuwa gare shi ku duba asaddu an sabilillah da karfin zuciya har a ce in ka ji labari sai kai tattaki ka tafi unguwa kaza domin ka hana mutum sauraron addini waɗannan mutanen masu irin wannan hali a kowanne zamani akwai irin su yawa a kowane zamani akwai wasu mutane da ba sa so kawai hankalinsu baya kwanciya a ce an bar mutane suna bin gaskiya su wannan shi ne abin da ya dame su kuma ba dama ba yadda za ka yi da su har sai irin da Allah maɗauki ya shiryar da su ko kuma aka neme su aka rasa in duniyarsu ta ƙare Allah maɗauki ya kyauta ya ce wa fihi nazala qawluhu dangane da wannan mutumin ne Allah maɗauki ya saukar da cewa wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah daga mutane akwai wanda yake sayan wargin zance wato zance mara tsari wanda yake na wasa ne na wargi shine malamai suka fassara shi da cewa ana nufin kaɗe-kaɗe da waƙoƙi yana cikin dalilai da malamai suke amfani da su akan haramcin sauraron music ita wannan aya din da kuma sababin nuzulin ta domin yin wannan yayi ne lillahi an sabilillah domin wato ya badda mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ita asalin da ma waka ko wata iri shi yasa ga layin su ɗaya da giya haka ne ko ba haka ba music duk mutumin da ya saba sauraron music ya zauna kawai shi daɗi yake ji ya saurari music to tana da wani sihiri nata in dai har kai da akwai wanda za ga yana wucewa yana ji ana yi bai fahimci me ake ba amma in ka tsaya za ka fahimci me ake yi to za ta shiga zuciyarka sai kuma ka ji ka saba da sauraronta kuma har mutum ya saba kamar yadda zai zama mudminul khamri haka zai zama mudminul muziqa me mudmin shine wanda ya saba da sha ya kasa bari to haka nan ita ma tana da irin nata a wannan hali din haka mutum tun kafin abu ya masa nisa irin wannan ya kokari ya rabu da shi sauraron sa bashi da kyau abu ne da zai sa masa maye ya sa masa tunani marar kyau kuma ya raba shi da sauraron alqur'ani ka kaddara lokacin da ka bata ka saurari wani abu din nan inda zama kai kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wanda abdullahi dan mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu duk mutum babu mutumin da zai faɗi wannan magana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai face mala'iku sun zo suna kokowa suna rige wane ne zai dauka kai wa Allah a cikin su to kaga mutumin da zai zauna a ce wannan yake faɗa ya fi masa da a ce yana sauraron irin waɗancan maganganu da na farko su shagaltar da shi su hana shi sauraron alheri ballantana ma a ce ya zauna ya karanta alqur'anin Allah subhanahu wata'ala yana tadabburi yana fahimtarsa to sai mu saurara anan insha Allah darasi na gaba sai mu tashi kan al-ittihadat an gama da kawo shubuhohi da kokarin kauda mutane daga sauraron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu ji kuma magana akan muwajaha domin ai har yanzu bamu ji an taba jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko an taba wani ko an dake shi har yanzu ba a kai ga wannan ba tukuna har yanzu zance ne na ana jin ba a son fa a saurari maganar nan tasa shi kuma ya dage sai an ji yana yawo yana fada to zamu zo mu ji kuma nan gaba a darasin na gaba me suka wannan mataki suka dauka a makka a wancan lokaci Allah madauki ya sa mu dace Allah ta muke mu akan duk aikin alherin da muka sa a gaba ya kuma amfanar da mu da wannan karatu mun manta tun a farkon karatun nan ba ma lissafa adadin darussan ko balle mu ce yau darasi na kaza yau darasi na kaza amma dai alhamdulillah akwai masu bin littafin ana bi ana fahimta kuma ana dan ta'aliqin abin da za a yi ta'aliqi wannan shine karatu to Allah ya amfanar da mu da'iman na fi sha'awar a ce mutane suna fahimtar abin da ake karanta musu galibi darasi na sira an fi bar shi ga malamin da ya ko mai karantarwar ya gabatar da shi yadda yake so kamar lakta kamar wa'azi amma ni na fi sha'awar tsari na karatu da kalma kalma kowa zai fahimci me ake yi la'alla zai taimaka ma mai karantarwa a cikinku ya samu abin da zai karantar shi ma ga wasu domin sauraron wa'azi ka bi kai za a ziga a wannan lokaci a zabar da kai ka yadda da abin da ake so bayan nan kai kuma ba za ka iya ɗaukar saƙon zuwa gun wani ba amma in ya zama karatu ne ga littafi to an fi mai da hankali kan wannan ina fata Allah maɗauki ya amfana da mu dangane da kiran da ƴan uwa suka yi ta yi da roƙo akan maganar tafsiri insha Allah za mu fara tafsiri rana ce amma a masallacin bakin titi insha Allah ko sai ya zama insha Allah mun raba abu can da abin da ake nan da abin da ake kuma dai wanda ba a sa musu ba a yi haƙuri ba lallai ne ko ina ba in dai zama ga manyan malamai ga ƴan uwa kowa da ƙoƙarin da yake babban abu shine Allah maɗauki haɗa zukatanmu mai wannan addini hidima kuma Allah ya sa mu dace ya zama abin da yake shine gaskiya shine abin da za a faɗa kuma imamin ikon bin da kuma aiki da abin da muke faɗa insha Allah a masallacin bakin titi magariba zuwa isha'i yau ba asuba ba tunda asuba dama muna nan ko yawwa insha Allah tsakanin magariba da isha zai zama darasin tafsiri bi idnillah wannan shi masallacin bakin titi annabi na total ko yawwa to Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in